أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا هكا ينوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أولا يمتشي من البركة يمتشي الجمعة ترى قوة الربيع الأول شكرا ندبو لايا دداري هدو زلتين دتكوس بايا هجرع النبو صلى الله عليه وسلم وان دي 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 دا ترى قوة نقوم شابيو شكرا ندبو لايا da shekara na 2016 a kalandar miladiya a wannan bigire mai albarka masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar a cikin garin Lafiyan jihar Nasarawa, domin ci gaba da tafsirin mu na Alkur'ani mai girma na mako mako. A wancan satin mun tsaya a tafsirin aya na 172. Mun fara tafsirin aya din mana ci gaba da bayani a lokaci mana halin sa, dan haka zamu sake karanta aya din sai mu dora bayani daga inda muka tsaya. Da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
الله مدوكين سركي أنا تشيوا. يا أيها الذين آمنوا يا كوة لند سكي إيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم كتشي daga dada dan abin da muka azarta ku da shi na halal. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ku gode ma Allah madaukakin sarki in har ku din shi kade kuke yi wa bauta. Innama harrama alaikumul maita. Ku sani kade abin da ya haramta muku sune waɗannan: almaitatu, mushe, والدم. إنما حرم عليكم الميتة والدم دا جني ولحم الخنزير دا ناما ألدي، وما أهل به لغير الله دا بندا أكا كراسونا وني دا شي وني واندبا ألابا، فمن يضطر غير باغ. Duk wanda lalura ta tilasta shi zuwa shin ɗaya daga cikin waɗannan ghaira baghin alhali ba shi yake bibiyan haka din ba ba shi ya buƙaci ya halasta makansa ba wala adin ba kuma a halin ƙetare iyaka ba fala isma alai to irin wannan babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne Allah madaukakin sarki mai jinkai ne mun yi tafsirin wannan har mun yi magana akan almaita Allah madaukakin sarki ya haramta jinsin waɗannan abubuwan ne guda hudu mun ambaci cewa almaita anan yadda aka ambace shi am ne amma sunna ta keɓance waɗansu abubuwa wanda aka fitar da su daga wannan umum ɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi a hadisin abu hurairah da imam malik da waninsa suka rawaito cewa إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوضأ بماء البحر ليش هو الطهور ماؤه الحل ميتته من قلنا أروان سيش هو الطهور ماؤه أروان سا ميتركيني أروان تيكوكوكو جي ميتركيني سنن الحل ميتته أبنى الإنسا mushansa kuma halalun ne haka nan muka ce Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin suratul an'am suratul ma'ida uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyara uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu saydul bahr shine abinda aka farauto cikin abinda ke rayuwa a cikin teku wa ta'amuhu da zama daga cikin malamai sun fassara ta'amuhu shine ma tafa alai abinda ya mutu a ciki ya tashi sama shi ma halalun ne haka nan mun faɗi shahararren hadisin nan na al'ambar da sahabbana alaihi salatu wassalam suka tafi wato ainihin yaƙi yunwa ta dame su sannan Allah madaukakin sarki ya turo musu wannan dabba daga wato ainihin ruwa ruwa ya fito da shi sai ruwan ya koma aka abinda ya kira aljazar ruwa ya dan kafe ya shiga ciki ya yar musu da wannan dabba din kuma suka yi ta ci har sun yi wata sana can wannan dabba din su mutane rai wajen 300 sannan suka rike suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari ya ce musu akwai wani abu ne mu ma ku ba mu suka tura ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu daga ciki shi ma ya ce da waɗannan hadisai ɗin malamai suke yin tafsiri umumin al-maita banda duk dabbar da ke rayuwa a cikin ruwa ita ba ta buƙatar yanka don haka ita ba sai an yanka ta ba mushen ta ba haramun ba ne mun gane ko kuma mun dogon bayani ma a nan cewa ko me mu muke kiran wannan dabba ɗin har na ba ku labarin fatawar da aka yi imam malik ko dangane da abin da ake kira aladan ruwa to akwai abin da ake kira ma kare na ruwa akwai mutum na ruwa hai akwai ba mai wata ne ko mai ake cewa ba mutum ba ne saboda haka wannan za a ci ko ba za a ci ba Allah ya ce uhilla lakum saydul bahr wannan umumin babu wani abu wanda ya tsuke shi duk wani abu mai rayuwa a ruwa ko mai kuka kira shi ina fata kun gane halalun ne a ci shi sannan baya buƙatar yanka sawan zuwa kukai da kanku kuka farauto shi shine sayyid ko a mutuwa yayi ya tashi a saman ruwan shine ta'amul al-bahr din duk wannan halalun haka nan hadisin Darqutni da al-Imam Ahmad anda kai da dama daga cikin malaman malikiya da suke rawana nashi kama ibn al-arabi shi ahkam al-quran amma hadisi ne ingantacce uhillat lana maitatani wa daman maitatan min sunni al-hutu wal-jarad kifi da fara shi ma dangane da abin da ya shafi fara wannan shi ake da wani dan sabani to shi ma dai wannan tunda hadisi ne wanda inganta to ya kore duk wani sabani wannan hadisin ingancin sa ya kai yadda babu shakku akai dangane da malamai da suka zo a baya dan haka shi ma al-jarad ya fita daga jinsin wato mushan fara ya fita daga wannan mana shi ma baya bukatan yanka mun gane ko saboda ke shi ma ya fita daga wannan umum din al-maita din idan fara ya mutu aka tsau masu cin san mutun yazo ya dauka ya ci bai lefe ba haka nan ka samu fara da ransa eh bayan kashi zaka yi ba mun gane ko yawa kashi shi zaka yi kici in ka kashi shi ya zama mushe ko haka ba to anan dai akwai dan magana a mazhabar malikiya cewa imam malik yana ganin cewa shi za a yanka shi mai yankan sa shi yankan sa shine kai din da kanka ka makure shi din ya mutu ko ka sashi a cikin ruwan zafi ya mutu wannan shine yankan sa amma in baka yi masa wannan ba to ina ganin ba za ka ci shi ba tana iya hadisin kamar da na faɗa muku bai inganta wajen imam malik ba amma akwai kuma hadisi wanda yafi wannan wanda ba a sabani akan ingancin sa yana cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn abi aufa cewa gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sab'a ghazawatin kunna na'kulu al-jarada ma'a cewa mun je yaki da annabi sallallahu alaihi wa sallama har so bakwai a duka wadannan yakokin fara muke ci tare da shi bai ambaci cewa suna yanka faran ba saboda haka imma annabin ya ci tare da su ko bai ci ba dai yana nuna halacci ko ko yanzu ya ci ko yanzu ya ga suna ci yayi ikrarin su ya tabbatar da su akan haka dan haka hadisi ne ingantacce fatukhassu bihi al-aya kamar yadda al-Tahir ibn Ashur yake fada li'annahu hadithun sahih su ya kawo kokarin kawo uzuri ma imam malik cewa tana iya yiwa hadisin bai inganta bane a wajensa ko kuma hadisin ya inganta a wurinsa ya dauke shi ne a matsayin lalura ne ga matafiya cewa a hali ne na tafiya suna cikin lalura to amma mu hadisin ya inganta a wajenmu ko uhillat lana maitatani wa daman ba haka ba mu da wani dalilin da za mu ce komai wani tawili dangane da wannan din sannan akwai abin da malamai suke ambata a nan idan aka yanka dabba ta zanto tana da ciki dan yana cikinta ya fito a mace to shi mai hukuncin sa shi wannan mushe ne ba za a ci ba ko ko a yankan da aka yi wa uwarsa ya wadatar akan yankan shi shi ma wannan malamai suna sabani akwai hadisi da yazo cewa zakatul janini zakatu ummihi kuma malamai suna inganta wato wannan hadisi din dan haka saboda a rayuwar wannan fetus din dan taye din yana da alaka da rayuwar uwarsa aiko to tunda ita an yanka ta to yankanta shine yankan sa mun gane ko saboda haka in an yanka ya fita bai da rai to wannan shi ma abu ne wanda aka yanka yankan uwarsa shine yankansa saboda ka halalun ne za a ci yawa in ya fita ne da rai yayi kuka sannan ya mutu to kaga nan ya zama mushi ba za a ci ba ina fata muna gane wannan shine maganar da yafi rinjaye anan shine mazhabar malikiya shine ko mazhabar shafi'iyya imam abu hanifa yana cewa ba za a yanka shi ba ba za a ci ba in ya fito a mace wannan kenan sannan akwai maganganu da dama da malamai suke karkashin wannan din amma ba daga nassin ayar nan suka dauka ba dan haka ba za mu shiga cikin wannan din ba magana akan amfani da mushi akwai hukuncin da malamai suke ambata anan ko sabanin da suke anan da Allah ya ce innama harrama alaikumul maita wancan sati na faɗa muku cewa anan tahrim da al'ain da aka allaka shi cewa an haramta muku mushe me aka haramta dangane da mushe din nassin aya din shine ci ko saboda ana magana ne akan me ci ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum da aka zaka ce innama harrama alaikumul maita sai zanto ana nafin an haramta muku ci ne dama daga cikin malamai sun tafi akan abinda ake nufi kenan wadansu malamai suka ce a abinda ake nufi an haramta muku kowane irin nau'in amfani da mushi har irin su al-imam al-alusi da al-jassas al-hanafi cikin littafinsa ahkamul qur'an suna ganin cewa wannan idafa ila al-hurma din Allah bai ce hurrimat alaikum aklul maitati ba yace maita haka kawai su suna ganin hikimar yin haka shine ayi ishara bisa haramcin tasarrufi kowane irin tasarrufi amfani kowane irin amfani ta kowane bangare da wato ainihin mushi mana an kawo abin ne a takaitan takaitawa sai aka ce an haramta muku mushi ma'ana duk wani amfani da za ku yi da mushi haramun ne to wannan shi ma abu ne da ya dace a zurfafa bincike a kai kwarai nassin ayan da yana magana ne a kan al'akal saboda wannan abin da muka ambata ko shi koyo shi ɗin nau'i ne daga cikin nau'in amfani ɗin nau'i ne daga cikin nau'in amfani to akwai hadisi da suka zo sun sarraha haramci na amfani waɗansu nau'uka na amfani da wato ainihin mushi misali shine hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la'ana Allahu al-yahud Allah ya tsine yahuda an haramta musu abin nan wa alal ladina hadu harramna kull ladhi zuhur wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma an haramta musu cin wannan shuhum din abin nan kenan kitse fa jamaluha wa ba'uha wa akalu samanaha sai suka narke kitse din da suka narkar da kitse din suka sayar suka ci kuɗin kaga dai su basu ci kitse ba ko suna yin wa Allah wayo kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu akan wannan kenan sayar da abinda aka haramta maka cinsa ka sayar da shi kuɗinsa haramun ne kaga wannan nau'i ne na amfani da kuɗin ko kaga irin wannan wanda nassi ya zo akan haramci to sai a haramta shi akwai kuma nau'in amfani da hadisai suka zo suka tabbatar ana iya yi da mushe wata rana Annabi alaihi salatu wassalam ya ga mutane suna jan sha akuya ta matarsa Maimuna akuyar ta mutu sai aka zo ana janta ana abin nan dai sai annabi ya ce ah halla dabaghtumuha ko akhaltum ihabaha fadabaghtumuhu fantafa'tum bi me yasa ba za ku shire fatan ta ba ku je me fata ku yi amfani da fata da haka bisa wannan sabanin sai malamai suke sabani akan abin da ya shafi shi ma jins din shin za a yi amfani da fatan dabba wacce ta mutu ko ba za a yi amfani ba fatan mushe ko ba za a yi amfani ba kun ga wannan ganar sai karara haka nan hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma ihabin dubiga faqad tahura duk fatan da aka je min shi to ya tsarkaka a zannin shi ma umum ne ko shiwa duk fata in an je min shi to an tsarkake shi to ya shafi kenan daman fatan da wanda yake najasa ne ko shi ne fatan mushe din fatan dabbar da aka yanka ai daman ba fatan mushe ba ne ko shi ne muke amfani musa a masallaci mai buzu da wai da sauransu saboda haka shi ma wannan tafsiri ne abinda ya dace a yi kamar da na faɗa muku masail ne na fiqhu suna da tsayi sannan suna magana akan akan gashi akan wato gashin mushi za a yi amfani da shi ko ba za a yi ba suna magana akan abin nan ƙaho na mushi za a yi amfani da shi da kwafato da abin nan haƙora ko fiƙa na waɗannan dabbobi za a yi amfani da su ko ba za a yi amfani da su ba saboda haka duk wani abu wanda yake mushe ne haramun ne a ci haramun ne a yi amfani da shi sai wanda nassi na shari'a suka zo suka musamman waɗannan hadisai da irin su da muka ambata suka yi to gaciya to waɗannan za a yi amfani da su ina fatan mun gane sauran matsalolin dai mas'alolin na fiqhu nassin ayan bai taba su ba dan haka ba za mu shiga ciki ba tun da anan tafsiri muke ko waddama abu na biyu da Allah madaukakin sarki ya haramta shine addam shine jini malamai masana sun yi ijma'i akan cewa jini ba abinci bane bai kara maka wani abu wanda abinci yake kara wa jiki shi amfaninsa dai yana taimako ne wajen kifin rayuwarka inda yake wannan haraka ɗin isa zuciyarka ya taimaka ma ka yi numfashi da sauransu amma ba abinci ba ne sannan sun yi ijma'i akan cewa haramun ne cin jini wannan bil ijma' babu wanda ya saba akan wannan saboda wannan nassi din haka nan jumhurin malamai wadansu ma suna haka yi to ijma'i cewa jini banda kasancewa cin sa haramun ne to shi kuma najasa ne anan shi ma Allah madaukakin sarki ya ambace shi kawai jini haka kawai ko ba kuma ta ba irin wannan ayar da muka karanta a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya yi togaciya ko karin bayani ba kowane jini ne haramun ba addamul masfuh jini mai gudana qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan addamul masfuh ake nufi anan jini wanda ke kwarara kenan dan kadan jini wanda yake fita abin nan wanda yake a shure a dunkule shi bai shiga ciki ba to wannan kuma shi ma wancan hadisin ya zo ya yi mana bayanin wannan jini wanda yake a dunkule a jikin dan adam ko a jikin dabba wannan halalun ne shi wanda yake gudana din nan shine haramun din menene misalin jini wanda yake a dunkule dan shine abinda hadisi ya faɗa mana al-kabidu wa al-tihal da hanta da saifa ayin gangan su zaka ga alamun jini ne a dunkule ko to musamman ma da shi hanta kaga wannan kana ganin shi ma kai kai ga alamun jini a dunkule don haka shi wannan babu ma wanda yake sabani a kansa kun gane ko sannan da saifa shi ma akwai daga cikin malaman mazhabar malikiya da suke ganin cewa kamar yadda ya muku suwancin hadisin wanda ba wancan hadisin bai inganta ba a gare su da haka suke ganin cewa tun da hadisi ne wanda bai inganta ba zai suke fadin alqur'ani mai girma ba to amma dai mun ce hadisin ya inganta in kun karanta tafsirin al-imam ibn al-arabi shi cewa yake su waɗannan ba jini ba ne sai ya ce da hanta da saiwa ba jini ba ne ai dalili ya ce dalilin shi ne al'iyan ka ɗauka ka gansu jini ne ya ce ka ɗauka ka gansu jini ne saboda ka baya buƙatar wani dalili a ce maka wannan jini ne ko ba jini ne ya ce in ka ɗauka gashi nama ne ya ce nama ne in ka gansu ba jini ba ne shi haka ya faɗa ko amma tun da mun samu hadisi kuma ya inganta to ai magana ta ƙare ko saboda haka shi ma wannan na daga cikin abin da aka yi togaciya shi ne al-addam mun gane ko an cire umumin an cire al-kabid da abtihal cikinsa shi ma hikimar haramta shi ne cewa cutarwa yake yi saboda har razu cewa ba abinci ba ne saboda ka in ya shiga ciki cutarwa yake yi a mutum zai ɗauki jini ya sha ba abin da yake masa a ciki in ya shiga cikin intestine ɗin mutum ba abin da intestine ɗin zai yi da shi yadda ya shiga haka in ka tashi fitar za ka fitar da shi saboda ka bai da wani amfani a matsayin abinci haka in ya je wannan wurin sai dai ma ya kama matsala a cikin cikinka haka don kare mutum daga wannan sharri daga wannan cutarwa Allah madaukakin sarki ya haramta masa addam to wannan dangane da abin da ya shafi shi kenan ko to yanzu muna da wata matsala wadda da ba a tattauna ta a cikin littattafai din ba shi ne matsalar sakawa mutum jini daga jikin wani zuwa wani ko ƙarin jini kun ga ai ba ci bane ko ba sha bane tunda ba daga haka za a ɗauka a samu maka jinin ta baki ko ta hanci ba za a sa shi ne shiga yadda zai haɗu da yadda jini ke gudana to shi ko wannan yaya menene hukuncinsa kaga wannan yana shiga wani nau'i na amfani ko da jini nau'i ne na mai amfani da jini kuma wani irin jini wanda aka haramta ɗin ko wanda aka hana ci ɗin addamul masfuh shi ake saka mai gudana ake saka ba wanda ya dunkule ba hanta ko saifa ne ake saka mutum a ce an ƙara masa jini ba to wannan malamai shi ma sun tattauna wannan sabon abu ne an fara yin sa ne bayan second world war aka fara kimiyya ya kai aka fara wannan naqlud dam ko ƙara jini daga cikin wannan zuwa wannan Sheikh Muhammad Atiya Salim ya haƙaito cewa wata rana suna jami'ar Islamiyya ta Madina akwai irin kamar seminar da ake yi akwai wani babban likita a jami'ar din a wannan lokacin sai a taru da malamai ana bincike akan irin waɗannan abubuwa din sai aka tambayi likita dangane da amfanin jini a matsayin abin shi ya faɗi abin da na faɗa muku cewa ba shi da wani amfani irin a matsayin da riba ba abinci bane sannan sai aka zo da wannan matsala din sai aka sa malamai su yi bayani kowa ya tashi ya yi magana lokacin da Ibn Baz shine shugaba na Jami'ar Islamiyya ta Madina akai ta magana akwai Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shintiti رجل القران من اضاء البيان yana zaune shiru shi bai ce komai ba san sai Sheikh Ibn Baz ya ce masa Sheikh Al-Amin kai shiru baka ce komai ba sai shi to me zan ce mas'ala ce banda ayar da zan kafa hujja da ita bani da hadisi da zan kafa hujja da ita sai dai kawai da ijtihadi sai ce a to muna son ai muji ijtihadin naka menene ijtihadin ka sai ce to shi abin da yake gani da farko dai Allah madaukakin sarki ya haramta gini na biyu a cikin ayar da Allah ya haramta gini ya je ya ce fa man yutturra ghayra baghin wala adin fala isma alai sam zo mi magana ka idan lalura ta sa mutum ya je har zai amfani da waɗannan to babu laifi a kansa saboda haka kuma malamai sun ijma'i cewa in mutum ya shiga cikin halin lalura zai ci mushe kuma an faɗi mushe sai aka faɗi jini a wannan siyakin ko don haka yake ganin hukuncin iri guda ne yadda mushe zai ɗauki wannan hukuncin haka ma jini zai ɗau wannan hukuncin a halin na lalura to tun da halin na lalura mutum yana buƙatar jini idan ba a sa masa wannan jinin ba zai kai ga rasa rayuwarsa a min babin lalura ce ya halasta Ibn Baz shi to baka yi jihadin ba ai ba wannan ka gaya mana sama da abin da ba muke bukata shikenan aka tafi akan wannan malamai kusan yau dai sun yi ijma'i akan halaccin wannan din matukar bayarwa zaka yi ba sayar da shi zaka yi ba kun gane ko saboda ai lalura ne dan haka ba za ka sayar ba ba sayar da shi in ma to in wanda za a dauka a wajensa musulmi ne ba ba sayar da shi zai ba zai bayar ne daga wannan zuwa wannan ya halasta sannan lalura ta kaddar da kadariya in an je ana nema ba samu ba sai a wajen wanda shi kuma ba musulmi ba ne ya ce dole zai an sayar ba shi ma dai lalura tana iya shiga wannan ana iya saya din ko sai a zo a abin nan don haka yanzu ma kusan ana da bunuk banki a kowane asibiti in dai babban asibiti ne ko akwai shigaba akwai banki na jini da in bukata ta abin nan za a je a saya a zo a saka ko to wannan shi ma halalun ne wanda malamai su to yana shiga karkashin imma a ce mustasnan ko kuma a ce alal barura amma ordinary haka to ba za a ci ba kuma basu zancen malaman da suke yin ana magana ne akan shi da wani shi ma duk wani abu amfani to duk amfani ma ba za a yi da shi ba sai in da lalura wannan magana kenan akan jini sai abu na uku walahmal khinzir da naman alade alade malamai sun ijma'i akan cewa alade haramun jumhurin malamai sun tafi akan cewa najasa ne haramun ne kuma mai najasa ne imam malik ne ya ce ganin duk wani abu mai rai mai tsarki ne auraka a jin imam malik yanzu idan ka zo ka taba alkhinzir ba alalanka lafiyansa kalau ba da ka da matsala to mafinka da wani ne wani abu na alkhinzir ko yawunsa ko mai nisa ya taba ka bahir ne saboda mai rai ne haramun ne cinsa amma ayin ɗinsa bahir ne a wajen imam malik mun gane ko dama daga cikin malamai ko jumhur suna ganin cewa haramun ne kuma najasa ne to anan siyakin sai ya dan bambanta a can ya ce almaita waddam da yazo kan al-khinzir kun ga ai al-khinzir nau'i ne na wato ainihin dabba ko to sai aka ce wa lahmal khinzir aka ambace shi wannan ambatan ka yana nuna mana cewa sawa'un an yanka shi ko ba a yanka shi ba sawa'un shi ya mutu ne ko an yanka shi shi a halin duka biyu haramun ne shi ayin dinsa ake haramtawa zatin sa ake haramtawa cewa shi khabith ne mummunan abu ne akasin at-tayyib ne dan haka an haramta shi ne shi wannan kuma ijma'i ne shi ma na malamai cewa hara al-khinzir gaba ɗayan sa ko menene daga cikin jikinsa shin sa haramun ne ina mata mun gane to sai mabahasi na gaba shine to me yasa aka ambaci laham kawai shi ai laham al-khinzir aka ce ba ce al-khinzir ba shine malamai suka ambaci abubuwa da dama dangane da wannan din wadansu malamai suna cewa a ambaci nama ne saboda shine abinda ake nufata wajen cin aladejan naman sa ake masu ci naman sa suke so wadansu malamai suke cewa masu cin sun fi son nama din suna cin jinsin nama amma sun fi son naman alade shine abinda yake kai su zuwa gare shi to sai aka fitar da wannan wannan abin da kuka fi so din ku sani haramun ne wannan tawjihi ne guda ɗaya na malaman in aka tafi akan haka okay tawjihi na biyu shine cewa kamar ya fara biki ma shi yake faɗa cewa ai magana ake magana ne akan batun ci ko to an ambaci dabba daman ai mai abin da dama ake ci a jikinta nama shine ne yawa aiko shine abin da ake yi saboda haka saboda shine maksudi shi yasa aka faɗe shi don haka bai nuna cewa wani abu wanda ba nama ba yana da wani hukunci saɓanin wannan waɗansu malamai kuma suka ce an ambaci al-laham ne saboda in an ce laham kitse ya shiga ciki in ka ce kitse nama bai shiga ciki ba shine mazhabar malikiya suke cewa inda mutum zai rantse cewa ba zai ci nama ba yau sai ya je ci kitse zai kafara saboda kitse nama ne amma in mutum ya rantse cewa ba zai ci nama in ya rantse cewa ba zai ci nama ba ko sai ya ci kitse to zai kafara amma in ya rantse cewa mai ba zai ci kitse ba sai ya je ci mai sai ya ci nama abu ne daban kitse bai shiga cikin nama amma nama na shiga cikin ina ba ta kun gane so wannan shine waɗansu malamai suke cewa shine maksudin wannan har al-imam ibn al-arabi a cikin ahkam al-qur'an ya zafa mai yake cewa akwai waɗansu ƴan bid'a da suke ta ƙoƙarin bincike me yasa aka cewa aka ambaci laham kadai anan su suna ganin tunda an ambaci laham kadai kenan wani wanda ba nama ba ya halasta to malamai kamar yadda na gaya muku jumhurin malamai suna ganin komai da komai haramun ne cinsa ko sannan amfani ma da shi jumhurin malamai suna ganin komai nashi amfani da komai nashi haramun ba akwai ayyuma ihabin dubi ga faqat tahura ba ya shiga cikin ihab din ba to amma malamai sun ce banda shi saboda me saboda Allah yayi nassi akan ainin sa gaba ɗayan sa haramun ne da yace wal halal khinzir ina ba ta kun gane wannan shine abinda su al-imam Shafi'i ko suka tafi a kai amma Shafi yana ganin cewa duk wani fata da aka je min shi to ya tsarkaka amma banda fatan al-khinzir banda fata al-khinzir ya maganan jumhur haka nan suna cewa shi Imam Shafi yana kara banda fatan kare da kare da al-khinzir wanda sauran malamai kuma suna ganin cewa ai ayyuma ihabin dubiga faqad tahura maganan ya shiga ciki ko sai abinda malamai suke kara bayani anan da ina jin na riga na faɗa muku ba sai mun abin nan ba ko shine magana khinzirul ma ko alade na ruwa ibnu ashur yake cewa ai mu sunan da muke baiwa dabbobin ruwa muna kwatanta su ne da abinda muke da su dan kama kawai saboda haka wannan sunan bai tasiri akan hukuncin su shi yasa kamar da na faɗa muku yake cewa wannan matsala ce fariga yace abin mamaki ne ma a je ana irin wannan kuma ya fassara shuru ko kin bayar da amsa da Imam Malik yayi cewa inkari yake musu da suke kiran wannan dabban aladan ruwa ma'ana kamar larabawa kafin su ba haka suke kiran shi ba kawai dabban ruwa ne nace to waye sanar da ku cewa kowane yare haka suke kiran shi idan wani yare kuma suna kiran shi da wani suna ne ba alade ba fa sai zanto kenan dabba guda ɗaya ku a wajen ku haramun ne saboda kun kira shi alade a wajen waɗansu kuma ba haram bane shi kaga shari'a ba ta zuwa da wannan in abu haramun ne kai suna bai tasiri kawai da na faɗa muku ɗansu ko sai mutum akwai mutum insanul bahar haka larabawa suke kira mutum na ruwa shi ne da muke ce mata mamaya wuta ina jin ko dabba ce a cikin ruwa kowace dabba a ruwa in ka kama za ka iya ci ka ci ka gane ko na sai abu na gaba shine hikima na haramta al-khinzir shi hikima haramta al-khinzir na farko dai Allah madaukakin sarki ya ce mana rijis ne ko illa an yakuna maitatan adaman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis najasa ne haramun ne Allah ya haramta shi wannan shine babban hikima ko sannan malamai suna kokarin samun waɗansu hikimomi yawanci waɗansu hikimomi da malamai suke ambata ba dole ne ya zanto shi ne maksudi ba sai daga cikin abinda na manta in faɗa muku shine cewa mu musulmi duk abinda Allah ya haramta mana mun san saboda maslahanmu ne saboda haka babban abin da yake sa musulmi ya nisanci abin da Allah ya haramta masa shine saboda Allah ne ya haramta masa mun gane ko biyayya ne ma Allah madaukakin sarki akwai maslaha a ciki ko a ran duniya ko a can lahira mun san maslahan nan gidan duniya ko ba mu sani ba a'a mu sami'na wa ata'na matakar ya tabbata Allah ne ya yi umarni ko Allah ne ya hani to muktabal iman shine mu bi amma saboda lukufin Allah madaukakin sarki a wurare da dama in ya haramta yana faɗa mana dalili ko in ya yi umarni yana faɗa mana dalilin umarni ɗin ko yana faɗa mana hikima to anan ana faɗan hikima ɗaya akwai hikimar da dama malamai suke ta faɗa cewa akwai wani tsutsa a cikin alade wanda yake lalata hanji wanda yake menene da sauransu to sai aka samu irin tsutsan nan akwai shi a cikin saniya nan da irin wannan tsutsa ɗin to kaga in ka tsaya a nan ne kaga abokin hamayya zai ƙure ka kenan cewa sai ka daina cin saniya kai ma duk da cewa malamai suke cewa irin na alade ɗin ya bambanta da na saniya ɗin haɗarinsa shi wannan in an zo za a sa masa magani wanda zai kashe shi idan ya ji alamar magani ɗin akwai inda yake sai shiga ciki sai bar muku waje ɗin sai ku yanke waje ɗin ko maganin ya yanke na waje ɗin shi kuma ya shiga cikin nama ya ci gaba da kyankyashewa amma duk dai babban abin da mu muke ɗaukan hikiman haramtawa shine Allah ne ya ce kada mu ci saboda haka mun bi umarnin Allah madaukakin sarki sai abu na hudu shine wa ma uhilla bihi li ghairillah shine duk abin da aka daga kira da sunan wani yayin da za a yanka shi wannan wanda ba Allah ba al-ihlal shine daga murya malamai suna ambatan cewa ma'abota gumaka masu botan gumaka ada sun kasance idan za su yanka wani abu magunki in sun zo da abin suna daga murya su ambaci sunan gunki din kafin su yanka ko su kashe ko su yi duk abin da za su yi dai to saboda suna daga wannan murya din ya riga ya zanto dabi'ar su na yau da kullum shi yasa sai Allah ya ambaci wannan din wa ma uhilla li ghairillahi amma maksudin magana din shine duk wani abin da aka yanka mai wani ko dan wani ba Allah ba haramun ne dan haka abinda aka yanka ma gunki ya shiga ciki abinda aka yanka ma aljannu ya shiga ciki abinda aka yanka dan neman wata bukata ba a wurin Allah ba kowa ya wannan ya shiga ciki ina fata mun gane saboda haka farko abinda ke shiga nan shine abinda mushrikai suke yankawa ababan da suke mana suke yin bauta shi yasa ma tsarin shirki cewa an yi abin da ake kira tadmin a larabci an yi tadminin qurba wato duk abin da aka yi neman aka nemi kusancin wani ba Allah ba da shi duk wani abin da aka ba wa wani a matsayin bauta izuwa gare shi shi yasa alamun din nan ta shigo ai wa ma uhudiya qurbatan li al-asnam ko lil andad duk abin da aka bayar da shi domin bautata ma wani wanda ba Allah ba domin ba wani abin bauta wanda ba Allah ba ya shiga ciki saboda haka kamar da na faɗa abin da ake yanka don gumaka mushrikai suke yi ya shiga ciki abin da ma wanda suke musulmi saboda karancin ilimi ko jahilci ko sun sadu da wani boka sun dauka malami ne ya musu fatawa cewa ana bukatan ko saboda rashin lafiya ko saboda wani abu cewa akwai ne aljannu ana bukatar sai an yi musu yanka ana bukatar a zubar da jini ko wani aljani ya ce a zubar da jini kamar insha Allah Allah zai bayar da sauki kaga dai ana ce Allah Allah ko amma dai yankan ma aljinin za a yi suna bukatar jini wannan an shi shi ma al-ihlal ne li ghairillah an kira an mana manufar shine wani abu ba Allah ba ba manufar da Allah ya yarda da shi ba so duk wani irin yanka da za a yi a irin wannan sakamakon to haramun shin wannan dabbar da aka yanka ta da wannan manufa haramun sawa'un an ambaci sunan Allah ko an ambaci sunan wanda ake so a yanka masa mun gane ko yawa sawa'un sunan aljani aka kira na ga muku wannan Allah da yace uhilla din saboda shine a practice din a lokacin ko saboda haka sawa'un an kira ko ba a kira ba matakar manufar ita ce wannan to haramun ne saboda haka yana da kyau mu jawo kunnen wanda suke yin haka din bata in ma karancin ilimi ko kuma yaudara na mayaudara wanda suke fito musu a matsayin malamai alhali ba malamai bane wannan shi ne abin da kusan malamai suke ambata haka nan gashi na Abdullah ibn Ashur ya ambaci wani anan wani abu anan sai ya ambaci dai sabani ibn Arafa a cikin tafsirin sa da yake cewa shi tunda ba ambaci sunan wani Allah ba mana wanda sun yanka ba wani amma bismillah suka yi shi yana ganin halalo ne amma gaskiya wannan mu abinda muke wannan kuskure ne saboda maksudin aya ne shi shawa shi yasa malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa koda suratul baqara aka sauke kafin a yanka wannan dabban haramun ina mata mun gane wa ma uhilla li ghairillahi bi shi Allah ya ce fa man yutturra ghaira baghin wala adin fala isma alayhi duk wanda utturra ya shiga hali na lalura, ma'ana ya zama masa tilas ya ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata, wato ya samu kansa cikin hali na lalura. Menene ma'anar lalura? Shine yanayin da yake jin tsoron halaka ko mutuwa, ta yadda al-makhmasa, ta yadda tsoro ko yunwa zai sa ya ci wannan. Tsoro ko yunwa da yake ganin cewa in ba ya yi wannan ba zai iya rasa ransa. Wadansu malamai suke cewa ibtiradin a nan a ce wani ne ya tilasta shi, sau a ce wani ne ya tilasta shi, ka shiga hannun arna ko wani ne su ce maka to ga abincinmu nama alade ne, ko ka ci ko mu kashe ka. Ya kai yanayin da yake ganin cewa lallai za su kashe shi, ko kuma an ba shi laman alade shi ne abinci, kuma an hana shi fita ya je nemo ne abincin, in ya zauna bai ci ba yunwa za ta kashe shi, ko mushe ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin, in ya shiga alal haƙiƙati yanayin da zai halaka in bai ci ɗaya daga cikin waɗannan ba shi ne lalura. Kun gane ko? Akwai alhaja, akwai ad-darura, buƙatar da zaka iya jure mata na ɗan wani lokaci ba ita ce lalura ba, buƙatar da ba za ka iya jure ba ko za ta halakar da kai in ka matsa, wannan ita ake kira lalura. Ina ba ta kun gane? To duk mutumin da ya samu kansa a cikin lalurar da za ta kai ya ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da Allah Maɗaukin Sarki ya haramta su ƙaf'an a wannan ayar da ranta, a irin wani yanayi Allah sai ambaci hali guda biyu, ghaira baghin wala aad, ga lalura, lalura ce ghaira baghin wala aad. Wannan su malamai suke cewa wannan ghaira baghin wala aad din shine ta'rifin lalura din, shine haddin lalurar da za ta halasta wa mutum ya wato ainihin shi waɗannan abubuwa da aka haramta shi. Salamai suna sabani dangane da ma'anan baghin da aad, waɗansu suna cewa baghin daga albaghiyu ne, albaghiyu shi ne zalunci, aadin suna cewa daga al'udwan, al'udwan shi ne ta'addanci. Don haka suna cewa kamar yadda Abbar ibn Ashir yake faɗa cewa wannan irin yanayin da in mutum ya shiga in bai ci ba zai iya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin, zai iya zalunci ko ya ta'addanci. In bai samu abin da zai ci ba to zai iya ta'addanci ko zai iya yi zalunci, sai ga waɗannan abubuwan da aka haramta a gabansa. To sai ya ci domin kar ya yi albaghyu da al'udwan ɗin. Yana fata ku gane? Ce to duk abin da zai bayar shi yasa yake ce fal ayatu ima'un ila illati ar-rukhsa wa hiya raf'u al-baghy wal 'udwan bayna al-umma. Abin da yasa aka yi rukhsa ɗin kenan domin a ɗaga zalunci da kuma wato ainihin ta'adda ko ta'addanci cikin al'umma, wa hiya aidan ima'un ila haddi ad-darura wa hiya al-haja allati yash'uru 'indaha man lam yakun da'buhu al-baghy wal 'udwan بأنه سيبغي ويعتدي. سيشي وهذا تحديد منضبط. يشي ونن تحديد دعكي أبنى لي منضبطين معنا أنا إيه سامن شي أكون لوك شي كو أنا إيه قاني شي يشي سبو دامين إذا من شي يوم أكو متى نسنا بمبنتا وجن جوري ما يوم يوم أن دواني زي جوري ما باشيني واني زي إيه جوري بكو. To wani yunwa ne in mutum ya kai zai za a ce to wannan yunwan naka ya kai haddi na lalura, aga zai bambanta. To amma yunwan da in ya kai zaka ji cewa to fa zaka yi ta'addanci to kaga wannan ya zai zanto abu ne wanda za iya kaddara shi makowa sannan cewa nan su malamai suna fassara suna bayar da haddin da abinda na fada dazu tsoron halaka wato zai kai shi zuwa ga mutuwa wadan su malamai kamar su Imam Malik suna cewa ghayra baghin wala adin al-baghyu anan shine ta'addanci kamar dan fashi ba mai al-baghyu bane al-baghyu shine fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra al-baghyu anan yana nufin tawaye ba dan tawaye bane insurgency mutumin da ya shiga cikin hali na lalura amma mai zaman lafiya ne yana bin shugaban musulmi ba dan tawaye bane sannan ba dan ta'adda bane mai tare hanya dan fashi wannan in ya kubuta daga halin nan guda biyu shine aka halasta maka ya amfani da wannan ruksa din kun gane kenan duk mutumin da yake hali na sabon Allah madaukakin sarki su suna ganin bai dace ba ya dauki rukhsar Allah madaukakin sarki a irin yanayin da yake ciki saboda wannan zai taimaka masa ya ci gaba da yin sabon kun gane dan fashi ne ya fata yawan fashi kawai sai ya rasa abinci sai ga mushe zai ci malhar malikiya da zai ce ba zai ci ba shine Shafi'iyya ko Hanafiya suka ce a ai dan mutum yayi sabo ba kuma za a tilasta shi zuwa ga wani sabon ba idan bai ci ba me zai faru da shi zai iya mutuwa ko in ya mutu alhali ga abin da zai ci ya kare kansa ya ki ci ya mutu me yayi ya kashe kansa da kisan kai da fashi wanne yafi muni sai ka hana shi saboda yana da kishin kai yana fashi sai kuma ka tilasta shi ya kashe kanshi baba an kaga wannan hujja ce mai karfi ai ko lallai mutumin da yake da sabo yake sabo abu ne wanda ya dace a zafafa masa amma in zafafawa zai kai ga yayi wani sabon wanda yafi wancan girma to ai ba a bari kuma ba a umarci shi da yi wannan girma tsawon su wannan da dama suna far ko zakka shin za a ba dan fashi ya talauce shi wannan ai dan fashi ne ba za a ba shi ba zai na iya koma ya ci gaba da su a wajensu duk wani mai sabo in akwai wata ruksa ko wani garabasa in za a wanda tana iya yi amfani da wannan ya ci gaba da abin nan din sai ce kawai a abin kai ko kasaru na sallah suna cewa banda barawo banda dan fashi wanda shi sabo yake amma gaskiya abin da yake shine wannan ruksa sai Allah ya ba duk musulmi saban shi yana nan a matsayin sa na sabo amma ruksar da aka bayar in ka ce masa dole sai ya raka hudu ya ga ba zai bai ya fasa ba wanda bi muni yayi din ko dan fashi kuma yana abin nan kun san ana samu ayyan fashi kuma masu sallah ko ba haka ba kuna da labari irin wannan a Ramadan ma za ka ga mutum ya zo fashi ko ai karka kashe shi a ya ba zan kashe ni ma musulmi ne ni ma da zanen sharuwa wal iyaz billah so ana samun barawo mai sallah kun gane ko ana samun dan fashi mai sallah wannan fashin nashi bai saukar masa da sallah a shekara ya sallah tunda shi dan fashi ne a kai da ya masa wa'azi dai ya ci gaba da sallan kuma ya bar kashi ne lokacin mai da haka za mu tsaya nan a sati mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da bayani akan hukuncin lalura din zuwa karshen aya din wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh